Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 14 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan haƙoƙin gwamnati akan 'yan ƙasa.
Jama'a masu sauraro, muna tafa da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a shirin yau da gobe.
Sauraro, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Sauraro, baka mu da saki saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Muna tare ne da matasa da zamu tattauna da su akan haƙoƙin gwamnati ko shugabanni akan mabiya ko kuma 'yan ƙasa. Wannan maudu'i wani abu ne wanda yake da mahanga faffada, wani abu ne kuma wanda yawancin 'yan ƙasa ba su mai da hankali akai ba, cewa lalle akwai wani haƙƙi na gwamnati akan su. Shin menene wa'innan haƙoƙin? A cikin wannan zauri namu a yau na malamai, barka da zuwa nan zauri. Ina tare da
Alhaji Ahmad Usman Umar Ikara,
Honorable Umar Abba Yusuf, Sai Barista Abdullahi Badru,
Sai Sadiya Hassan.
To malamai, barka da zuwa. Barista, kafin in je wurin ka zan tambayi su 'yan ƙasa don su fayyace mana. Honorable Umar, barin fara da kai a matsayinka na ɗan ƙasa kuma mai roƙe da wani muƙami. An ka ce wani haƙƙi da gwamnati ke da shi akan ɗan ƙasa wanda ya kamata ya sauke. An ka tunanin shin gwamnati ma tana da wani nauyi da ya kamata ta sauke namu?
Ɗan ƙasa yana da haƙƙi da zai sauke wa gwamnati, saboda gwamnati akwai abubuwa da ta ringa yi ta bar shi ta tafi. To haƙƙin ɗan ƙasa ne fa in ya ga za a yi tamfarin abin da gwamnati ta yi, wanda ba ta da ido a kan shi bayan ta riga ta yi, ya tsaya ya kula mata da shi. Haƙƙin gwamnati ne akan ɗan ƙasa, idan ya ga wani abu za a karya doka, ya ƙoƙari ya hana, ta ba da shawara ko ta nunar da ya ya kamata a yi daidai yan dabarun shi. So duk irin wannan suna cikin haƙoƙi da gwamnati take da su akan ɗan ƙasa.
Malama Sadiya, bari in zo kanki kafin in tambayi ɗayan namijin. Idan aka ce haƙƙin da ɗan gwamnati yake da shi akan ɗan ƙasa, ina ganin akwai wani haƙƙi da gwamnati take da shi akan ki?
Gaskiya ni ban san wasu haƙƙi ko haƙoƙi zan ce da gwamnati take da shi akan ina ba, wanda ni ya kamata a matsayina na 'yar ƙasa in sauke wa gwamnati. Gaskiya ban sani ba.
Ko to amma ke kina ganin kamar in kina da haƙƙi a wurin gwamnati?
A sosai ma kuwa.
Awo, kamar wani haƙoƙi ke ganin ke a matsayinki na 'yar ƙasa ya gwamnati ya kamata sauke miki?
Kamar wurin bani tsaro, harkan kiwon lafiya, ilmantarwa, gaskiya haƙoƙin gwamnati ne a kaina ni a matsayina na 'yar ƙasa.
Alhaji, ka ji abin da ita wannan baiwa Allah ta ce a matsayin ita ba ta ma ga cewa tana da akwai wani hurumi da gwamnati take da shi na neman wani haƙƙi a kanta ba. Kuma a cikin haƙoƙin take ganin cewa gwamnati ya kamata ta sauke a kanta, take ganin har da ma maganar tsaro. amma hanganka matsayinka na dan kasa a wannan lokacin da muke ciki na matsalar tsaro din kana gani akwai wani haƙƙi da gwamnati suke da shi akan mu na yanda zamu mu ma ba da namu gudunmu ko kuwa daidai ko mai gwamnati ne
a kware da gaske mu kanmu muna da haƙoƙi sosai wanda ya kamata a ce wanda gwamnati take da shi akan mu wato gwamnati haƙoƙin gwamnati akan mu ya kamata a ce mu a matsayin mu na yan kasa mu kasance masu bin doka da oda ko mu kasance masu kiyaye dukkan wani abin da zai taba mutuncin kasar mu kuma mu zama cewa mu jajirtattu ne wajen wato bin doka da oda da kuma kiyaye wani abin da zai taimaka ma rashin tsaro kamar misali duk abubuwan da ke faruwa a kasa gwamnati mun san irin kokarin da take yi so kuma duk abu ne wanda yake faruwa a cikin kasa so kuma ɗan cikin ƙasar ne wasu abubuwan suke faruwa suna ciki haƙoƙin gwamnati da ya kamata a ce mu kanmu muna taimaka mata ya zama a ce burgudu irin abin da muka sani na daga yanayin mu'amaloli mutanen da muka gari mu dinga sa ido mu ga irin mutanen da muka gane musu ba ko mu ɗan yi da su ba ko yaya ne dai so duka dai mu ɗan yi ƙoƙari mu ɗan sanar ma da hukuma mafi kusa a wajen so kaga wannan ma sauke haƙƙi ne kuma taimaka ma gwamnati ne akan harkan ƙoƙarin da take yi a ƙasa.
Malam Umar bangaren tsaro kamar yadda shi Alhaji ya fara mana bayanin cewa mu din muna da gwamnati na da wani haƙƙi akan mu nan da ya kamata a ce mun sauki kuma mun tabo bangaren tsaro me zaka iya cewa akan maganar nan
eh to bangaren tsaro haƙƙin mutane da yake kansu a bangare da za su taimaki gwamnati ya kamata duk doka da gwamnati ta zo da shi ai kokari a ba su goyen baya sannan idan kai kana ganin akwai wani abu ma kai da kake da shi akan abin da su gwamnatin suka zo da shi zaka iya ringa ba su shawarwari ta hanyar bare yanzu ma tunda harkar kafar sadarwa ta yi yawa ko ina da kayi abu yanzu ko ina za a sani yanayin yanda zamantakewa yake a yanzu maganar kungiya kungiya ya kamata kowa ya batta idan akwai wanda yake laifi na kusa da kai ya kamata ka sanar da gwamnati idan akwai wani abu da ake na laifi da ya kamata ka sanar da gwamnati ba ka sanar da ita ba haƙƙi ya hau kanka na gwamnati su ma ka musu menene ka ci amanar ƙasarka magana ta gaskiya duk inda abu ya zo na maganar tsaro ya kamata mu ba gwamnati goyon baya mu tsaya akan tsarin da suka ce a yi idan daga ƙarshe mun ga abin bai yi ba su ma dama ai suna ƙoƙari su ma mutane ne kamar dama gwamnatin su waye da mutane ne gwamnati so suna ƙoƙarin tunaninsu ne ya kai in aka yi kaza za a samu kaza so sai aka yi kaza sai ba a samu abin da ake so ba kai ma in ka ba da shawara za a canza abu har da irin naka in aka bi irin naka wataƙila a samu nasara harkar rashin tsaro din nan mutane har da su suke ba da contribution akan harkar rashin tsaro
to zan dawo wurin ki malama Sadiyawa da ke ganin kwata-kwata ke ba ki da gwamnati ba ta da wani haƙƙi akan ke a matsayin ki na yar ƙasa bangaren ilimi da kiwon lafiya da kike magana cewa ke duk haƙoƙin gwamnati ne su bayar da ta yaya gwamnatin ke ganin za su ba da irin waɗannan za su sauke wannan nauyin ba tare da naki gudunmawa a ciki ba
to akwai hanyoyi da yawa ni a tunanin ya da nake ganin gwamnati za su iya sauke wa'innan haƙoƙi misali yanzu asibiti ai an ce akwai asibitoci irin na gwamnati ko wanda zaka je in haihuwa ne misali mace za ta yi a kyauta za ta haihu ba tare da ka kashe kwandalarka ba
to bari mu dawo wurin barista don yi mana fassara akan shi ne menene ma wai haƙƙin da ita gwamnati ke da shi akan dan ƙasa sannan kuma waɗansu hanyoyi ma dan ƙasar zai iya bi wurin sauke wannan nauyin da yake kansa
to gaba ɗaya abun watakan abu ne wanda yake da fuska biyu na farko gwamnati tana da haƙƙi akan ƴan ƙasa ma suna da haƙƙi akan gwamnati a turance wannan ana kiran shi shine ake kira civic responsibility na ƴan ƙasa watakan menene haƙƙin gwamnati akan ƴan ƙasa a takaice wannan abu gaba ɗaya abun yana nufin bin doka da oda haƙƙin ƴan ƙasa akan gwamnati sun haɗa da kamar a ba su kulawa ta fannin rashin lafiya ko kuma abin da ya shafi harkar lafiya gaba ɗaya ma generally security tsaro kenan sai na uku kuma ilimi wa'innan abubuwa guda uku su ne major responsibility na gwamnati
baya ga ita nauyin da shi dan kasa yake da shi wanda yake rataye a wuyan gwamnati ita gwamnatin wa'ai sirrin haƙoƙi ne take da shi akan dan kasa
na farko dai babba shine ya bi doka da oda
to
shine na farko shine gishiki ma
wato abin da ake cewa yana yi barna bane kenan
shine wannan to kuma a misali idan kika dauko kaman irin su yin zabe shi ma haƙin gwamnati ne akan yan kasa
wato ya zama ma kaman dole kenan dai idan an yi zabe mu dangwala
to ya kamata
naji
sannan a misali idan akwai information ya kamata bayani in akwai wani bayani ya kamata ka sanar da hukuma ko dai hukuma wata kin ga kaman a misali ai akwai abin da ake kira authority a turanci wanda hukuma kenan shine idan akwai wani information sai ka je gurin hukuma mafi kusa tunda akwai hukuma hawa zuwa hawa uku daga local daga ward ma hudu daga ward local government state akwai kuma ta kasa gaba daya to kin ga a kowane mataki akwai inda zaka je wa'annan su ne ɗaya daga ciki ko kuma in ce wasu daga cikin haƙin gwamnati akan yan kasa in kika duba for example yanzu akwai matsaloli da muke fama da shi a kasa kamar na rashin tsaro in kika duba kundin tsarin mulkin Najeriya watan constitution na Najeriya kenan 1999 as amended wanda aka gyara shi zaki ga ai akwai wasu laifuffuka wanda ya provide haƙin gwamnati ne akan yan kasa
kaman
na daya laifi ne idan mutum ne waye aikata wani laifi ka boye shi ko kuma ma ka ki fada cewa eh lallai wane ne yayi kaza
wato ka rufa mishi asiri
ka rufa mai asiri
wato haƙi ne a matsayin har ƙasa ta bayyana
kan dan ƙasa ka bayyana shine shi yasa ai gaba ɗayan kika duba hadin din gaba ɗaya ake magana bin doka da oda duk wani abin da aka tanada dokokin ƙasa suka tanada it is expected cewa zaka bi su
nuna ana sa rai
yawa ana sa rai zaka bi su sau da ƙafa saboda gaba ɗaya rashin bin wannan dokan ma laifi ne kuma akwai dokoki wanda idan baka bi wannan dokan ba su kuma dokoki ne wanda za su hukunta mutum duk wanda ya ki bin wannan dokar wa'annan insecurity da muke fama da shi
rashin
tsaro da muke fama da shi a kasa ai in kika duba hada karancin wata kan gwamnati bata wayar mu da mutane kai ba wace CS ki san menene haƙin gwamnati akan su
a yanda kuka yi bayanan ku na yi la'akari da kaman akwai rashin kila cikakken samun bayani a game da haƙoƙin gwamnati akan shi dan kasa shi ma kansa mu haƙoƙin ma dan kasan ma akan gwamnatin ba abu ne wanda muka gama fayyacewa ba muka sani muka kuma sanin cewa za mu iya tambaya ta hanyar da ta dace cewa ai mana ko kuma ita gwamnatin ta wayar mana da kai har mu san cewa mun yi kaza mun yi laifi ne mun yi kaza mun taimaka wa kasa bane ba shin barista me kake ganin za a iya yi wurin ganin cewa an wayar da kan yan kasa su san wannan haƙoƙin
ai already akwai wannan hukuma a Najeriya to amma dai wasu da wasu matsaloli hukumar nan kaman ba ta aiki shine ake kira wannan hukuma ita ce National Orientation Agency
kwato hukumar wayar da kan
ɗan ƙasa yawwa wanda ita ce in charge ko kuma take da responsibility take da nauyin
da kuma haƙƙi
yawwa ilmantar da ƴan ƙasa domin su san menene haƙƙin gwamnati a kansu kuma menene haƙƙin jama'a a kan gwamnati
wato su ne kaman jakadiya dake
tsakanin
al'umma da gwamnati
su ne
anya NOA suna aiki ko wannan hukuma tana aiki
suna aiki mana suna aiki
to kaman da me a ta bangaren su kuke jira fitowa na wayar da kan
akwai programs da suke dan hadawa ina za dan kwanakin baya na halarci wata seminar dan workshop sorry
a matsayin ka
na zababban kansila yanda zan zo dan wayar da kan mutanen unguwa
amma bayan kafin nan ka taba samun wani gayyata daga wani su ko kuma su zo cikin al'umma su yi wayar da kai
a'a ban taba samu
to kaga matakin ka ne na zababbe kesa alhaji fa
ni a nan wurin kusan magana ta kusan shawara ce saboda wannan abun gaskiya mafi yawanci yan kasa ba su san su ba dan kasa mafi yawanci cikin kashi 100 kamar kashi 80 cikin 100 na yan kasa ba su san haƙƙin su akan gwamnati ba ba su san kuma haƙƙin gwamnati akan su ba shi ya kamata gwamnati tun daga matakin gwamnatin tarayya zuwa gwamnatocin jihohi su ƙara ƙaimi wajen kullo da wasu abubuwa musamman ma ta kafafen yada labarai wajen ƙara ilmantar da yan kasa menene haƙƙin kai a matsayin ka na dan kasa menene haƙƙin ka akan gwamnati su san kuma menene haƙƙin gwamnati akan su musamman ta hanyoyin kafafen yada labarai irin su radio haka da su tibubuka haka da sauransu sannan za a yi amfani da irin wannan abun ya kamata a ce a yi amfani a samu wanda suke jin yarurrukan waɗannan mutanen da ke wannan yanki saboda idan kika duba kaman kasar mu Najeriya kasa ce wacce take da fadi da kuma kabilu da yarurruka iri-iri, idan kace zaka yi magana da kalma daya irin ka dauki English ba kowa yake ji ba, in ka dauki Hausa ba kowa yake ji ba, so amma suka kullo da wannan tsare-tsare sai su duba mutanen wannan yankin menene wannan yare suke amfani da shi, sai a samu majiyin yaren sai zo dinga wayar musu da kai a haka za su fahimta. Insha Allah muna ganin aka dauki wannan tsare-tsare in Allah so da ƴan ƙasa za su ƙara ilmantuwa akan ƙara kishin ƙasa ma. Sannan idan muka duba a halin da ƙasa take ciki a yanzu, kamar ni Bafulatani ne, ina jin ciwo sosai dangane da irin abubuwan da ke faruwa, sai can ake Fulani, can ake Fulani. Mafi yawanci inda a ce an gwamnati ta ƙara ƙaimi ta kuma dage sosai yadda ya kamata akan cewa lungu da saƙo ilimi da kuma faɗakantuwa haƙoƙinsu majunansu sun gwamnati ta nuna musu.
Wato su san haƙƙinsu a wurin
gwamnati
kuma haƙƙin gwamnati
a wurin kuma a kansu, su za su kasance masu kishin ƙasa kuma za su zama masu bin doka da oda.
So wato da ba su taimaka wurin
ba su taimaka wajen yanka al'amura.
Ga dai maganar ta zo.
Har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar namu.
To malam zababbe ko malam Umar, a matsayinka na wanda kake da kujera wanda mutane suke duba kai su ga cewa an kawo masa canji a al'ummar su, wani abu kake tunani kai ma a matsayinka na zababbe, su duk da suna da wani zato, suna da wani fata a wurin ka, kai ne kake fata misali a wurin mazaɓarka?
To ai abubuwa suna da yawa, magana ta gaskiya kamar yanda tsari ya zo tun farko mun taso iyayenmu muna ganin yanda suke yi, suna kokarin su ga sun taimaki ƴaƴan wasu, saboda ƴaƴan wasu maybe su ne za su taimaki ƴaƴansu a gaba. Yanayin yanda zamantakewa take tun farko an bar shiri ne turani, amma ba a yi lati ba, a yanzu haka ma za a iya ci gaba. Duk wani yaro da ake gani yana kokarin ya zama ma mutane damuwa a unguwa, so kar a kyamace shi, a kokarin jawo shi a jiki kafin a ce ya fita ya haɗu da wasu can wa'anda sun wuce da tunanin shi ne ya zama wani iri, zai dawo kuma ya zo ya ƙara yamutsa al'amuran da da ba su kai yanda suka kai ba a cikin
unguwa.
Yawwa, ana kokarin yanzu jawo yaro, duk yaron da kaga zai zama wata damuwa, kai kokarin jawo shi a jiki.
Wato za su rage wa gwamnati aiki,
an rage wa gwamnati damuwa, saboda duk yaro idan aka jawo shi a jiki akwai wasu shekaru da suke zama na taka tsantsan wa yara, so yanzu wannan shekarun su ake barin yara da su a ce su tafi su je su nemi wani abu, kuma wannan shekarun su ne shekarun da ya kamata a riƙe yaro daga shekara 12 a kula da abubuwan shi har zuwa shekara 18 zuwa 22. Idan aka riƙe yaro aka nuna ne ga abu mai kyau ga abu mara kyau daga shekara 12 har ya kai zuwa 18 sai kai 22, so idan ya taho ma ya ga bai wani abu mara kyau zai kokarin ya ce abu kaza ba shi da kyau, da Allah kar ku yi. Akwai manya waɗanda duk yaron da aka ga zai zama damuwa, to za a ɗauko shi a riƙe shi, za a ga ya zama abokin manya da suke unguwa, za a kokarin a sa shi cikin manya, sai a yi ta training ɗin shi yanda ba zai samu damar da zai fita har ya je koyo
wani abin damuwa ya zo ya shigo da shi cikin yara ba.
Wato tun daga dai iyali ya kamata su ba da nasu gudunmawar ganin cewa an ba yara tarbiyya mai kyau, inda za a rage wa gwamnatin matsalar aikata laifuffuka.
Shine farko, dama shine ainihin matakin farko. Idan ba a bari ma yaran sun zama ƴan ta'adda ba tun farko, to ina ma za a samu wanda zai zo yayi wannan harkar ba ta gari. Ai tun farko kalewar da ake ne a bari yara a sake su, ana ganin da farko sun fara dan fita kamar su ragewa iyaye wahalar ya za su
bari ne ba.
To tunda Allah ya baka kiwon nan, ya kamata ka tsaya ka nutsu tun farko, ka riki har sai sun kai wani mataki. Kayan gwamnati da abubuwa da na gwamnati da ta sa kuna kallon mutane su zo su dauka, to yana da alaka da kyale yara su je su nemi abin da za su nema cikin wa'annan shekarun, sai ka kawo da kanka idan ba danka ba ne. Magana ta gaskiya, idan iyaye da kuma makota za su dage akan ƴaƴan makota, su kuma iyayen da suke ganin ana wa ƴaƴansu fada, ba za su fito su ce dan me ake wa ƴaƴansu fada ba. To ina ganin tun daga nan an fara sauke haƙƙin gwamnati dake kan al'umma.
Malama Sarafiya, ina fatan daga waɗannan bayanan da aka samu a cikin wannan zauri namu, kin dan tsince waɗansu abubuwa da ya danganci haƙƙoƙin da gwamnati take da shi akan mu ƴan ƙasa.
Gaskiya na fahimci abubuwa da yawa da ya kamata a ce mu ma ƴan ƙasa mun sauke mu gwamnati. To misali dai kamar yadda honorable ya bayani akan wannan shi dai kula da tarbiyyar yara zanci, tun daga iyaye, daga cikin gida, a fito ma makoci, a zo har unguwa, a fito ƴan unguwa. Na fahimci akwai dai gaskiya haƙoƙin da mu ma ya kamata a ce mun taya gwamnati sauke wa ina haƙoƙi.
Yanzu kika tuna min da wani abu, kisan kwanaki da dai wannan gwamnatin ta yi ƴan gyare-gyare, ta sasaka irin wuta da zance da ke haska cikin unguwanni.
Hakanin lungu da amfani da wutar haske rana.
Yawwa! To kin san akwai irin cikin lungunan nan akwai unguwannin da aka samu yara irin marasa jin nan sun kokkwance wa'innan wutan. Dan misali cikin Badarawa zaki ga akwai unguwoyin da an sassaka musu irin wutan nan, amma bayan kwana biyu sai kika nemi wutan nan kika rasa.
An sace gaba ɗaya abin ne ko
kuma sun ba gaba ki ɗaya abin suka sace ba, dan shi abin da ke karban haske
wannan injin din da ke ajiye
shi kanan zanci. To an samu sun kokkwance shi.
To kuma daga wani duniya suka faɗo kuwa ƴan gari ne.
ƴan unguwa ne ba.
Yawanci ƴan garin ne, ƴan unguwa ne, kuma mutane kila suna kallon
su. Ƴan unguwa ne, ba ƴan gari ba, ƴan unguwa ne.
Ba nisa ai yana ɗaya daga cikin kamar kilan rashin sanin cewa wannan haƙƙi ne na al'umma su
tsare
dukiyar da ta da tun da amfani
su ne. Sosai,
tun da yake ta gwamnati ne.
Sosai, ai watakan kamar yadda na faɗa a baya. Muna da ƙarancin wayar da jama'a a wannan fanni na haƙƙin gwamnati akan ɗan ƙasa. Muna ƙara kira da gwamnati da babban murya domin su ƙara ma wannan hukuma ƙaini, domin su shiga lungu da saƙo birni da ƙauye su wayar ma da mutane da kai. In kika duba za ki ga yanzu wani ma bai san cewa zuwa ka samu ilimi ka je ka yi presenting kanka, tun da yanzu kusan yanzu a nan Kaduna ji ka duba a ilimi kyauta ne. Mai girma gwamna na jihar Kaduna, akwai wata hukuma da ya create wanda suke ma kama yara. In iyaye ba su yi wannan abun ba, za su kama yara su je su sa su a makaranta a musu register. Su ne ake kiransu edu marshals a nan Kaduna. Dakarun ilimi suna dubawa ne tun daga ƙasa, daga shekara 5-6
wanda
suke yawo a titi ba sa zuwa makaranta, suna gararanta. To kin ga a nan ya kamata a ce jama'a suna ta yi makamo wannan hukuma da information ma. Cewa akwai yawo
a gida
ka zuwa makaranta. To kin ga fannin ilimi ma akwai lapses a nan gurin. Watakan shi yasa na ce akwai need for orientation.
Wato akwai buƙatar a ƙara wayar da kai.
A ƙara wayar
da kai. Mun san daidai ƴancin mu din da kuma daidai abin da ake buƙata daga wurin mu.
Saboda ƙasar nan gaskiya muna lacin wannan abubuwan.
Don ka lura kaman kasashen waje abin da yasa suka ci gaba, musamman mu kasashen da muke suke burge mu kasashen turawa da suka haɓaka suka ci gaba. Zaga kowane dan ƙasa shi ya ɗauka wa kansa cewa duk wani abin da ya shafi cin mutuncin gwamnatinsa ko abin da zai ruguza gwamnatinsa yana nan a ciki, ba zai taɓa bari ba, har sai ko da ransa zai bada. Duk abin zai shafi makocinsa shi ma ya sa ido, ba gulma ba ce zai yi waya a cikin gidansa ma, gaskiya ne, a cikin gidansa ma ko da ɗansa ne ke laifi zai iya kira dan sanda ce wa me fa ku zo ku kawo gobe ka zame laifi ne ko ya laifi auna kaza ya shigo gida ya gudu ban yarda da shi ba ku zo ku bincika amma anan sai aka samu aka sa haka inda ake samu iyayen da kansu su ce
nuna cewa
ba zai yiwu ba ko kuma su ta kuka a gidajen yan sanda cewa ba su yayan su
ko kuma yaro ma yi laifi sai kiga an boye shi an zo neman shi a gida a ce bi nan kuma yana aiki
to kowa ba nauyi ne da yana kai akan mu sauki wanda da haƙƙin ne na gwamnati akan mu
sosai
ma ce maka dan rage yiwuwa ba gari
sosai ma wannan magana da kike faɗa akwai nan a Kaduna South akwai wani dan majalisar tarayya wanda ya je wata primary school ya musu aiki na ji kwana biyu zuwa uku da yin wannan aikin kin san cewa wasu matasa sun shiga wannan makarantar sun lalata wannan abubuwan sun kwashe hadafan kuna amma dai a cikin yardan Allah an kama su inda aka kai su gurin hukuma to kin ga duk irin waɗannan abubuwan
bayanin da za a samu daga wurin zama shi zai sa a iya
yawwa wannan haƙƙi ne na gwamnati akan mu ɗan ƙasa idan ka ga wani abu wanda bai kamata ba ka taimaka
ko kuma wanda abu wanda zai cutar
ka
tabbatar da ka yi bakin kokarinka
yawwa wannan kawai a takaice kamar inda na faɗa ɗazu watakan shi wannan haƙƙin gwamnati akan ɗan ƙasa shine bin doka da koda wannan kawai shine asalin haƙƙin gwamnati akan ɗan ƙasa duka bayanan da ƴan uwana suka yi a nan gurin duka kowa ya bayar da gudunmawa mai mahimmanci kawai abinda zan ƙara a kai shine yanzu za mu so a ce hukumar nan wanda take kula da wayan ma ƴan ƙasa kai akan haƙƙin gwamnati akan su ya kamata a ce gwamnati ta ƙara musu ƙarfi domin su dinga aiwatar da aikin da ya kamata su aiwatar because kamar inda ɗan uwana ya faɗa kashi 80 na mutane da ke kasan nan ba su san menene haƙƙin gwamnati a kansu ba babu proper orientation wayar da kai a wannan harkar to muna kira ga gwamnati ta shigo ciki ta duba wannan hukuma a ƙara mata ƙaimi domin idan a ƙara mata ƙaimi mutane suka san responsibility ɗinsu haƙƙin gwamnati a kansu zai taimaka sosai zai rage issue of insecurity da rashin tsaro da muke fama da shi a kasan nan saboda ai akwai duhun kai a cikin al'amuran da ke faruwa da yawansu ba su ma san menene haƙƙin gwamnati a kansu ba wannan abu ne wanda yake ya kamata gwamnati ta dauke shi very serious dan in za a yi wannan abun a wayar ma da mutane kai to da yawa ina ga miki wannan magana rashin kiran za ta rage insha Allah
kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma wadda ta taya ni gabatar da shirin Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya